Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a birnin Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan koda yaushe akan shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Aisha Sule ce tare da Mahmud Lalo. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. To a Najeriya yayin da ake ta kiraye-kirayen cewa masu rike da madafin iko su bayyana kadarorinsu. Shin wani irin tsari yin hakan ke iya kawowa ga shugabanci?
Yana da tasiri sosai domin za ka rinka tunani cewa idan yanzu na je na sai wata kadara ko gida ko mota, mutane za su san cewa abinda na bayyana din nan bai sai fannin ya bani dama na sai wannan kadara.
To a biyo mu cikin shirin za a ji cikakken bayanin. To akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku idan muka bude layukan mu nan gaba kadan a cikin shirin. Kamar kullun lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labarin wasanni daga jamhuriyar Niger, amma fa duka sai bayan an sha labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Talata, jami'an Amurka sun ci gaba da kare matakin kashe shugaban wani rukunin dakarun juyin jihalin ƙasar Iran Qasem Soleimani, inda suka kwatanta shi a matsayin babbar barazana ga Amurka da yankin Gabas ta Tsakiya. Sai dai har yanzu hukumomin na Amurka sun gaza ba da wata kokwarar hujja a bainar jama'a wacce ta nuna shaidar cewa Soleimani na kokarin kai wasu hare-hare. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa wa manema labarai cewa akwai bayanai daki-daki da hukumomin tattara bayanan sirri suka gabatar wa shugaba Donald Trump kafin ya bada umarnin a kashe Soleimani a wani harin sama da Amurka ta kai a binnan magadaza na ƙasar Iraki. Mai bada shawara kan harkar tsaron ƙasa Robert O'Brien ya ce Soleimani na kitsa wasu hare-hare da suka yi niyyar kaikaitar wasu wuraren da jami'an diflomasiyyar Amurka da sojojinta da masu tafiya a jiragen ruwa da kuma dakarun saman ƙasar suke. Amma kamar Pompeo, shima O'Brien ya gaza ba da takamaiman bayanan da suka nuna ga lokacin da za a kai waɗannan hare-hare waɗanda gwamnatin Trump ta bayyana a matsayin masu matuƙar barazana ko aka samu hannun Soleimani dumu-dumu a ciki. Sai dai duk da tada jijiyar wuya da ake tsakanin waɗannan ƙasashe biyu, masu fashin baki irin su Michael Rubin na cibiyar hada-hada ta Amurka ya ce bai ga alamar da wato za ta kai ga gwabza faɗa tsakanin Amurka da Iran ba.
There's no appetite for war in the United States, but at the same time, the United States became convinced.
Yace ban ga wata alama da ta nuna Amurka na kwadayin zuwa yaki ba, amma kuma ta yi imanin cewa idan ba ta dauki wannan mataki ba, za a ci gaba da kai hare-hare kan jami'an diplomasiyanta. Amurkan ta hana ministan harkokin wajen Iran takardar visa shiga kasar yayin da yake shirin halartar taron kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a hedkwatar majalisar dake birnin New York a nan Amurka. Ministan harkokin wajen na Iran Muhammad Javad Zarif ya ce babban sakataren majalisar Antonio Guterres ne ya sanar da shi wannan mataki da Amurkan ta dauka. Lamarin da ya sa jami'in gwamnatin na Iran ya shiga shafin Twitter yana sukar matakin. Wata matsaya da majalisar ta cimma a shekarar 1947 ta nuna buƙatar Amurka ta bai wa duk wani jami'in gwamnatin wata ƙasar waje damar zuwa ofishinta. To amma gwamnatin shugaba Trump na ikrarin cewa za ta iya take wannan matsaya idan batun ya shafi tsaro ko ta'addanci ko kuma harkokin diplomasiya. To halin da ake ciki kuma, sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya ce Amurka ba ta shirin janye sojojinta daga ƙasar Iraki. Yana mai bayyana cewa wata takarda da wani babban jami'in soji rubuta wacce ke nuna ana shirin janye sojojin kuskure ne. Esper ya ce ko kadan bamu da wani shirin ficewa daga Iraki. Ya kara da cewa ba a yanke shawara ficewar ba kuma bamu bayyana wani shirin janyewa ba. A jiya Litinin wata wasikar da aka tura wa gwamnatin Iraki ta karaɗe kafar Twitter daga hannun wani komandan Irakin. A takardar komandan ya ce Amurka na mutunta shawarar da Iraki ta yanke ta cewa wato a fice daga kasar don haka za a daidaita girkijin sojojin Amurka cikin kwanaki da ko kuma wato makonni masu zuwa. ‘Yan kwana-kwanan Australia waɗanda suka galabaita na amfani da damar da suka samu sanadiyar sauyin yanayi wanda ke taimaka musu wajen yaƙi da suke yi da nau’ukan wutar daji masu girman gaske waɗanda tuni suka laƙume yankuna masu faɗin hektoci da dama cikin tsawon watanni uku. An yi hasashen samun ruwan sama da sanyi wanda wato waɗanda ake matuƙar buƙata a kudu maso gabashin Australia a tsawon makon nan wanda hakan ya baiwa ‘yan kwana-kwanan damar ƙara shiri cikin nutsuwa. Amma har yanzu ruwan da aka fara samu sam bai isa kashe nau’ukan wutar da suke ci gaba da tashi a faɗin jihar New South Orleans ba. Haka zalika ruwan na haifar da santsi ta yadda ba za a iya tura motocin kashe gobara zuwa yankin ba.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu. To kamar yadda wasunku suka ji a shirinmu na rana, ƙungiyar Serap mai tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya ta nemi shugaba Muhammadu Buhari da mataimakinsa, gwamnoni da mataimakansu da su bayyana kadarorinsu. Ƙungiyar ta Serap ta ba su wa'adin kwana 7 domin bayyana dukiyoyin nasu, inda ta ce za ta ɗau matakin da suka dace idan suka gaza yin hakan. Dangane da haka, Muhammad Hafiz Baballe ya tuntuɓi Kabiru Sa'idu Dakata, shugaban ƙungiyar wayar da kan al'umma kan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci da ake kira Kaja, domin jin yadda suka kalli wannan kira.
To, abu ne mai kyau domin wannan al'amari ne da zai nuna cewa mutum ba ya shiga al'amarin da ya shafi jagorantar al'umma ko kuma rikon amanar dukiyar al'umma ba ne domin ya azurta kanshi. Hikimar bayyana kaddarori da dukiyar da mutum yake da shi shine a san ga daga inda yake, kuma aikin nan da mutum zai je ya yi ana da masaniyar ga irin albashi, ga irin allowances da ake biyan shi. So idan aka ga zuwa wani lokaci dama an san ga abinda ka bayyana kana da shi, yanzu aikin nan ga abinda kake samu. Idan aka fahimci cewa ka samu wata dukiya wacce ta fice abinda ya kamata ka samu da kuma abinda kake da shi din nan, to zai nuna cewa amanar dukiya da take hannunka ka yi amfani da wannan kujera taka gurin azurta kanka.
To kamar wani irin tasiri hakan ke yi wajen gudanar da sha'anin mulki?
Yana da tasiri sosai. Domin ko ba komai su al'umma za su san cewa gafa yanayin yadda ya kamata ka gudanar da ayyukan, kuma dama ga zai zamanto maka abu ne mai wahala. Domin za ka rinka tunani cewa idan yanzu na je na sai wata kadara ko gida ko mota ko kuma na ɗauki yara na kai su ƙasar waje suna karatu, mutane za su san cewa abinda na bayyana ɗin nan ko kuma abin da nake samu yanzu bai isa ya ishe ni na ɗauki ɗawainiyar yara na ba na kai su ƙasar waje karatu, ko kuma bai isa ya bani dama na sai wannan kadara, ko kuma ba zai bani dama na yi irin rayuwar da nake ko kuma irin rayuwar da iyali na suke, irin motocin da muke hawa da sauransu. So zai rinka haskawa mutane, yana tuna musu cewa a'a wani fa kafin ya shiga wannan ofishi ga abin da yake da shi.
To wasu masu lura da al'amura na korafin cewa ko da sun bayyana kadarorin nasu ba abin diddigin wasu masu madafin ikon wajen aunawa a ga ko dukiyar tasu ta ƙaru ko akasin haka. Me zaka ce dangane da haka?
Ba haka bane, tunda ai kamar yadda dokar ta ce kafin ka shiga office din ka bayyana kadarorinka, haka kuma in zaka bar wannan office din sai ka ƙara bayyana kadarorinka domin a auna a gani cewa menene ya ƙaru, a cikin dukiyarka.
To, zuwa yanzu wannan bibiyar da kuke yi kana ganin yana tasiri?
Yana tasiri, amma ba kamar yadda ya kamata ba. Abin da yasa nace yana tasiri, ba tasirin shi shine maimakon su rinka siya din da sunayensu, sai su rinka canjawa suna amfani da sunansu. Misali, akwai wanda a kwanan nan muka gano ya sai wata kaddara wanda bai kamata a ci ya siye ta ba, amma da tafiya ta tafiya sai ya ce ai ba tashi bace ta mata shi ce. Amma kuma muka tambaya, to ita matan nan taka ya aka wani aiki take ko kuma wani kasuwanci take? Sai aka ce mana tana sai da kunin aya, wanda kai ka riga ka san cewa kunin aya dai ba zai iya siyan irin wannan kaddara ba.
To, wannan kenan, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ku bayyana ra'ayoyinku game da ko ya kamata masu riƙe da madafin iko su riƙa bayyana kadarorinsu. Kafin nan ga wannan mabuɗin kunne.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Gashi mun samu kiranmu na farko, wake kan layi daga Naija.
Muna tare da Ibrahim mai wancin hula a garin mai gode a Kimba.
To, me zaka ce game da wannan batu na masu rike da madafin iko su bayyana kadarorinsu ko kar su bayyana?
To, shi dai a matsayin misali na talakan Najeriya, in ma sun bayyana, in ma ba su bayyana ba, to mu a hasashen mu gaskiya ba zai magance muna irin halin da muke cikin muke ciki a Najeriya ba. Domin saboda koda sun bayyana babu wata hukuma ko kuma wata doka wadda za ta yi aiki a kansu wadda za ta hukunta su, koda sun an tabbatar da sun saci kuɗi haka ko sun yi almanda hada da dukiyar ƙasar nan, babu wata hukuma ko wata doka za ta yi aiki a kansu.
To, ra'ayinka kenan, mun gode. Bari kuma mu tafi Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna.
Barka da Lasariya. Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kano, tarayyar Najeriya.
To, Malam Murtala, me zaka ce game da wannan batu?
To, yana da kyau din da ya ce su bayyana, amma kuma din Hajiya ko sun bayyana, wanda ma ba su bayyana ba, an kama su kuru-kuru, iyar ci shi gita kama su, an kwaci kudin kamar nan a sabo sabon tasha nan an kama wa soka wadda biliyon dala, ina kudin mai aka yi, wani hukunci aka yi? Bai da amfani. Abin da muke so a gyara mana tarbiyyar mu da bin doka da oda, a gyara mana jami'an tsaro, a cire wani rashawa a cikin duk wani jami'in tsaro, kotu a gyara ta. In an gyara kafin a kawo wannan, to duk wanda aka kama su din ma dumu-dumu ga kuɗin mai aka yi musu, kuma ina kuɗin? Sai da bita addu'a Allah ya sa a gyara ta shi lafiya.
To, madalla, mun gode. To, bari daga Kaduna kuma bari mu shiga Bauchi. Daga Bauchi, wake kan layi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
Na'am Mallam Ayuba, me zaka ce game da wannan maudu'i?
To alhamdulillah, yana da kyau dai duk wani shugaba da zai tsaya duk ma abin da zai nema ko ma menene ya bayyana kaddarorinsa domin jama'a su sani. Sannan kuma idan ya bayyana kaddarorinsa ya tsaya bi tsoron Allah ya aike wa mutane saboda ƙasar mu ta samu ci gaba da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
To madalla, mu ma mun gode. Daga Bauchi mun dawo Kaduna. Wake kallaye daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Me zaka ce game da wannan maudu'i?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
Na'am Alhaji Musa.
To kin san abin da Malam Bahaushe yake cewa man kare? To kamar da Bahaushe yake cewa man kare a banza kenan. Mu mutanen Najeriya, talakawan Najeriya, ba ruwanmu da maganar wai wani shugaba ya tsaya na bayyana. To wai yanzu misali yau idan gwamnatin jihar Kaduna ya bayyana abin da ya mallaka, ni me riba ta a matsayin talakan jihar Kaduna? Kawai shi wani aiki, kawai mutane, kawai sai dai idan an rasa abin da za a yi, kawai ga maganar ma ana magana karin wutar lantarki, duk ba a kawo shi ba ana wani magana, wai sai shugaba ya bayyana kadarar shi, ba abin da kadarar shugaba za ta yi mana. Mu kawai su tsaya su yi bada aiki, su fitar da mu kunya, ga talakawa suna faduwa suna mutuwa da yunwa, ana magana wai wani magana. To ka bayyana kadarar ka, to ma me ya riban mu? Ba ya ba tori riba, ba wani talakar da muna da wani wai shugaban kasa ya bayyana.
Ba ka ji yana da
wani amfani?
Ba ka ji yana da dangantaka da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa? Ba shi da dangantaka?
Ba na gaya miki, ai magana cin hanci da rashawa, yanzu ki ɗauki hanya daga Kaduna zuwa Kano, ko jami'in tsaro kika gani idan baki ba shi wani abu ba, akwai abin da zai iya faruwa akan wannan al'amari. Dan haka magana cin hanci da rashawa a Najeriya, ai tun daga shugabanni ko an riga an saba, kuma wannan gwamnatin ta Buhari ba gwamnatin da ake cin hanci da rashawa irin wannan gwamnatin. Allah ya kiyama tashi lafiya Alhaji Musa Garo, na gode.
To Alhaji Musa, mun gode. Duk da dai jama'a ya kamata su fahimta cewa za mu tafi ɗan hutun rabin lokaci saboda mu shakata kafin mu sake samun wani kiran. Amma zancen cin hanci da rashawa ya danganci idan mahukunta suna bayyana kadarorinsu, su ma za a san ina suka dosa. To mu shakata da wani. Sha'afa, muna karɓar ra'ayoyinku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka game da wani batu da yake ɗaukan hankali a Najeriya, wato yanda ake buƙatar masu riƙe da madafin iko su bayyana kadarorinsu. Kuma sauraronmu za su iya kiranmu a kan layukanmu kamar haka: akwai 0202-619-48 za a iya samun mu akan wannan layin domin ku bayyana ra'ayinku. To muna nan a Kaduna. Wake kan laye daga Kaduna.
Suna na Shehu Shagari, Yariba Kurmin Kogi.
Na'am.
Ladidi.
Shehu, muna jin ka. Me ya ra'ayinka game da wannan batu?
To gaskiya ra'ayina game da wannan batu mu ba mu ga alfanun wannan bayyana kadori ba. Domin ka tsaya mana aiki kawai domin Allah. Domin Allah na nan zai tambaye su shugabannin mu lahira.
Ku kun hakura kenan ba kwa bibiyan shugabannin ku.
Ai zabi da su ba su duba Allah mu tsaka mun tsaya mun zabe su kuma kani da Allah ba a taimakon mu daidai gurgudu.
Ta mun gode da wannan guduma bari mu je Kano. Wake kan layi a Kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kina magana da comrade Sabahu Nasir Ziyara Sumaila.
Na'am Sabahu, me ra'ayinka game da wannan batun?
Da ra'ayina akan wannan al'amari gaskiya ne yana da kyau shugabanni sun fito su nuna abubuwan da suke da shi kafin su hau mulki. Domin idan sun nuna abin da suke da shi mutane za su duba me suka samu a tsahon mulkin su kuma me suka aiwatar ga al'umma kuma wanne irin karuwa suka samu a cikin arzikin su. Wannan zai nuna cewa mutane idan suka nuna abin da suke da shi kafin samun mulki zai ba da dama insha Allah mutane su ringa ganin irin jagorancin da ake musu.
Kuma Toma da lamun gode. To da wani bawan Allah akan layi da ga ina kake kiran mu?
Muna nan Osun.
Daga Osun. Osun.
Aliyu na Almaka garari masu kuskure.
Ka rage rediyon da ke kusa da kai. Rage sautin rediyon da ke kusa da kai. Sai a fi jiyo ka sosai. Me ya ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa a kai?
To abinda an magana ta saboda shi wannan mutum da wannan magana da an kai na cewa wai kaddarorin da akwai na mutum. Ai wannan shirme ne.
To kana ganin shirme ne? To shikenan mun gode wa kowannen ku da ya samu dama ibugo ya ba da gudumawarsa. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Wannan shine kudurin wasu al'umman kasar Ghana wa sabuwar shekara ta 2020 da muka shiga.
Ni ne Abdulaziz Sarauta da mun ga Sarauta amma yanzu abin da yake damun mu mutanen gari shine rashin aiki. Sai kuma na tunawa mun zaura da Nkuruma ya kawo gona yayi brigade. Gona State Farm da yayi da brigade da yayi ya bari samun aiki yayi sauki. Don me yasa? Ghana Ward ne brigade haka State Farm Ward ne. Kuma bayan haka State Farm tana iya biyan kanta da kanta don dan kudin da za a sa a ciki za a yi noma ne. In aka yi noma mu mutanen gari mu ci, ai akai ina mu mutanen gari ba mu iya ci a fitar da shi a sayar mu wa'yansu daga waje da yake su ma suna bukata kware. Akwai manoman lokacin Nkuruma, akwai manoman amma kuma shi kamar State Farm wannan government noman na government ne. Government ke kulawa da manoman shi ke biyan wa'yanda ke noman karkashin suke aiki su ko me yake supervise ba kamar manoma ban da aka ba su kuɗi ku je ku yi noma. Government ya create State Farm ya employ mutane amma manoman nan kowa shi kan ya saba noma haka zai yi bai employ kowa. Amma gwamnati kama State Farm zai employ zai kawo a samu aiki ya kama kungiya kamar brigade. Kungiya ne iri akwai masu takalma masu kaba gida da yake a'a ba gwamnati kadai suke ba yake ba. Wani ya zo kawo kuɗinsa ya sa kuɗin cin gari ya nemi ma'aikata wanda za su kafa musu gida ya nemi wanda za su electrician ya nemi plumber ya nemi garuka ana daga cikinsu shi a fitar da shi in su yi kuɗin daga gwamnati yake zuwa ba. don kaɗan da suka yi ko nawa aka ce su kaɗan da a ba ciki yanzu sanadin har yanzu dai samun arzikin gwamnati. Kudi ne na ni shekara ke na sau ji muna roƙon gwamnati jin muna ya haƙuri.
Wani ne autan hadin man sharu a nan fadama. Bayan zancen damuwa na sha'anin ilimi sai kuma ka zo na tsaro wanda yake shi ne ma ya fi ni damuna a kan abubuwa saboda in ba tsaro ba ilimin in ba tsaro ba tattalin arziki ba komai abinda ya sa wannan zancen tsaro ya fi damuna ni a ra'ayina kuma Allah dai ƙara kiyayewa Allah ƙara kiyaye shekaran bara ta wuce abinda aka yi abubuwan da aka yi a ƙasar nan da aka samu da tsaro in babu tsaron nan fa waɗanda za su kawo dukiyarsu su zo sa a cikin dukiyarmu a tafiyar da ayyuka da gwamnati ke son a yi kamar yara da aka sace kwanan nan yara uku aka ɗauke a takuradi abu kamar wasa ba mu taɓa samun wannan ba.
Masu sauraro muna fata za a gafarce mu saboda mun samu yar tangarda yanzu kuma sai a dakaci labarai a takaice.
To ashe ta kafin na je ga labaran an kammala gasar wato ba da lambar yabo a fannin kullan kafa inda wato Aisat Ashola in Najeriya ta lashe kambun gwarzuwar yar wasan kwallon kafa ta nahiyar Afirka a gasar CAF kenan sannan Sadio Mane kuma ya lashe a bangaren maza ita a bangaren mata kenan ta lashe ita in Najeriya ce shi kuma Sadio Mane dan kasar Senegal yanzu na kammala wannan taron karrama yan wasan. To a yau talata jami'an Amurka sun ci gaba da kare matakin kashe shugaban wani rukunin dakarun juyin juya halin kasar Iran Qasem Soleimani inda suka kwatanta shi a matsayin babbar barazana ga Amurka da yankin gabas ta tsakiya sai dai har yanzu hukumomin na Amurka sun gaza bada wata kwakwaran hujja a bainar jama'a wacce ta nuna cewa Soleimani na kokarin kai wasu hare-hare. Amurka ta kuma hana ministan harkokin wajen Iran takardar visa shiga kasar yayin da yake shirin halartar taron kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya a hukumar majalisar da ke birnin New York a nan Amurka. Ministan harkokin wajen na Iran Muhammad Javad Zarif ya ce babban sakataren majalisar Antonio Guterres ne ya sanar da shi wannan mataki da Amurka ta dauka. Lamarin da ya sa jami'in gwamnati na Iran ya shiga shafin Twitter yana sukar wannan mataki. To halin da ke ciki kuma sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya ce Amurka ba ta shirin janye sojojinta daga kasar Iraki yana mai bayyana cewa wata takarda da wani babban jami'in soji rubuta wacce ke nuna ana shirin janye sojojin kasar kuskure ne. Esper ya ce ko kadan ba mu da wani shirin ficewa daga Iraki. Ya kara da cewa ba a yanke shawarar ficewa ba kuma ba mu bayyana wani shirin janyewa ba. A jiya Litinin wata wasiƙar da ta tura wato da aka tura wa gwamnatin Iraki ta karaɗe kafar Twitter daga hannun wani kwamandan Irakin. A takardar kwamandan ya ce Amurka na mutunta shawarar da Iraki ta yanke ta cewa mu fice daga ƙasar.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne jihar kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na internet wato voahausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da dukkan waɗanda suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri da Julie Leathers Gresham da ta haɗa wannan shiri baki ɗaya, injiniyan mu Justine Aisha ta sule ce yake cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.